Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol, da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Yau Lahadi 10 ga watan Nuwamba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yan Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun gabatar da sunayen shaidun da su ɗan Republican ɗin ke so su bayar da ba'asi a binciken da majalisar ke yi ƙarƙashin jagorancin ɗan Democrat na yiwuwar tsige Trump. Kuma sunayen sun haɗa da na tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da kuma mai kurmatan nan wanda aka saka yi sunansa, wanda zarge-zargen da yi nema Umul Haba'isin binciken. Babban ɗan Republican a kwamitin majalisar wakilan kan bayanan sirri Davis Nunan ya tura sunayen jiya Asabar ma chairman ɗin kwamitin Adam Schiff, wanda da wuya ya amince da sunayen duka. Masu bincike za su shiga sabon babi a makon da ake shiga, lokacin da za su fara jefa tambayoyi ma shaidu a bainar jama'a bayan mako guda da aka shafe ana tambayoyin cikin sirri. Jiya Asabar, shugabar Jamus Angela Merkel ta jagoranci jerin hidimomi a Berlin, babban birnin kasar, na tunawa da karo na 30 da zagayowar ranar da aka kayar da katangar Berlin, wadda ta raba birnin gida biyu a zamanin yakin cacar baka har zuwa lokacin da aka fasa ta aka kuma rusa ta ranar 9 ga watan Nuwamban shekara ta 1989. Merkel, wacce ta girma a gabashin Jamus mai bin tafarkin kwaminasanci, ta ce katangar Berlin ta kawo kuma wannan na koya mana cewa babu wata katanga mai raba al'umma da kuma takaita yancinsu da tafi karfin a rusa ta komai tsananin tsawanta kuma komai tsabar fadinta. Haka zalika, 9 ga watan Nuwamba ɗin shine kuma zagayowar ranar Kristallnacht, wato lokacin da aka kai hari kan Yahudawa a fadin kasar ta Jamus a zamanin Nazi a shekara ta 1939, wanda ya zama somin tabin abin da zai biyo baya, wanda shine kisan ƙare dangi na Holocaust. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump na shirin tarbar shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a fadar White House ranar 13 ga watan Nuwamba, yan makonni kawai bayan da Turkiyya ta kaddamar da hari a Siriya kan mayakan Kurdawa, waɗanda daɗaɗɗun abokan tafiyar Amurka ne a yakin da ake yi da 'yan ta'addan kungiyar ISIS. Yayin da duniya ta maida hankali kan batun mutuwar shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi a makon jiya a wani farmakin da Amurka ta kai a arewa maso yammacin Siriya, Turkiyya ta yi amfani da wannan damar wajen ci gaba da kai hare-hare kan Kurdawa. Erdogan ya jaddada kudirin ƙasarsa na ci gaba da yaƙi da ta'addanci a Siriya bayan mutuwar ta al-Baghdadi. Jiya Asabar, ɗaruruwan masu ziyarar ibada daga tsirarin al'ummar nan ta Sikh a ƙasar India sun ƙetare iyaka zuwa ƙasar Pakistan ba tare da amfani da takardar biza ba a karon farko cikin shekaru 72 don yin ibada a ɗaya daga cikin wurare mafiya tsarki gare su. Irin wannan haɗin kan, wanda ba a saba gani ba, na sauƙaƙa ma masu ziyarar ibada. Na zuwa ne a daidai lokacin da ake ganin karuwar taɓarɓarewa a ta tsamar dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu masu karfin nukiliya sanadiyar wasu matakan da India ta dauka kwanan nan a yankin na Kashmir da ake takaddama a kai da India da Pakistan kowace na iko ne da bangare guda na wannan yankin na Himalaya to amma kowace na ikirarin cewa yankin gaba ɗayansa mallakin ta ne Jiya Asabar kotun kolin India ta mallaka ma mabiya addinin Hindu wani fili da ake rikici a kai wanda hakan ya ba da damar gina wani masallaci koko haikalin Hindu a garin Ayodhya na arewacin India inda shekaru 25 da suka gabata wasu mabiya addinin Hindu masu bore suka rusa wani masallacin da aka gina tun a karni na 16 yayin da suke yanke shari'ar ba tare da wata hamayya ba kan ɗaya daga cikin gardan da mafiya daɗewa da kuma tsanani a ƙasar tsakanin mabiya addinin Hindu da musulmi gungun alƙalan sun kuma ba da umarnin abaiwa musulmi wani fili a madadin wannan don su gina masallaci
Labaran duniyan kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan zamu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna.
Na kasa,
na kasa,
na kasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako tare da ni Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Har yanzu dai muna jihar Rivers kudancin Najeriya inda Lamido Abubakar Sokoto ke zantawa da Usman Muhammad dan asalin jihar Bauchi dake zaune a garin Port Harcourt bakon shirin wanne a can baya ke rayuwa ta hanyar bara Yayi nasarar samun canjin rayuwa bayan da ya fara tukin wata motar jigila. A yau shirin zai mai da hankali ne akan wasar kwallon na kasassun arewacin Najeriya mazauna Port Harcourt. To amma za mu tashi ne daga inda wakilin sashen Hausa ke tambayar Usman Muhammad ainihin sahihancin wasu bayanan da ke cewa har yanzu ƴan arewacin Najeriya na tururuwa zuwa yankin kudancin kasar da sunan sana'ar bara.
Duk mutumin da ka ga yana bara, to in ka duba akwai abun da ke tattare da shi. To amma mi ga duk mutane mu duk mutumin da Allah ya forewa in har yana da niyan barin ta a zuciyar shi kuma Allah ya taimake shi ya samu abun da zai batta. To ya dace a ce ya batta domin mi ya dan nemi wani abun da zai dan ringa taimakawa kansa. Ka gane idan ya ringa taimakawa kansa shi ma zai taimaka a wani. Saboda ita barin ta a zuciyar ki. Idan akwai waɗanda suna da shi din za su iya barin ta to amma ba su batta ba to Allah ne bai kawo musu lokaci ba. To amma duk mutumin da yake son barin ta da izinin Ubangiji in dai yana son barin ta to zai barta. Saboda me Allah zai buɗa masa ko da yaya yasa abu a ransa cewa ina so in na samu kaza zan ringa yin kaza a hankali a hankali a hankali sai Allah taimake shi wannan abun da ya fara din sai ya dore. To amma idan ka ce ba za ka barta ba ko kuma baka sa tunanin za ka barta ba to haka sai ka yi ta yin ta. A gani to in za tunanin ga duk mutanen mu da wanda yake so ya taimaka kan shi kaga zai sa tunanin cewa to ni ma ya dace a duk sana'a da ka san na rayuwar duniya akwai sana'an da kai kake so yi a ranka akwai kuma sana'an da daidai zaka iya yi a matsayinka na nakasheshe tunda yanzu kana da nakasa ba za ka ce ni zan je in sayi kurar ruwa in ringa turawa ba kana da nakasa ba za ka ce ni zan je in ringa yin aikin gini ba to amma mi akwai ayyukan da kai kanka in ka gani a nakasan naka za ka ce ni zan jaraba abu kaza don ya taimaka min to kaga tunda har ka sa jaraba shi a zuciyanka to za ka iya jaraba shin kuma to za ka kimanta kuma to me ya dace na yi na wannan jaraba wannan sana'a to kaga wannan jana'in ka kuma ka fara jarabawa to zai irin Ubangiji kuma sai Allah ya tallafa maka akan wannan jarabawan da kai sai Allah ya sa kamar gabaran ma ka aje ta kace tunda ma ashe ga zan iya yin abu kazan nan ya zan to ban yi ba kuma gashi yanzu Allah ya taimake ni nima ina yin abu kazan nan Allah ya taimake ni na barbaran nan ko baka ba to dukkan mutumin da yake so ya barbara kaga in ya sa abu a zuciyarsa na ga abun da nake so yi Allah zai taimake shi akai to amma in kaga mutum bai barbara ba to dama bai yi niyan barin ta ba ko kuma yafi so ya tayin ta ne har iya lokacin da Allah ya sa zai iya barin ta
yawa to bari mu tabo wani batu a takeice maganar wannan wasar kwallo da gura ragu suke yi a nan birnin Fatakwal. Kamar ya za ka yi mini bayanin yadda kuke wannan wasa ta kwallo?
Eto wannan wasa da muke kamar ka ga inda muke tafi akan wannan boris din haka muke wannan wasanni tunda yanzu duk wani duk shekara yanzu ai festival a nan Najeriya state da dama suna zuwa ko wannan shekaran da aka yi a nan Abuja ka gari ba sai ta zo na daya ka gani suka ci Abuja suka zo suka ci Plateau suka zo suka ci Kano ka gani kuma duk ɗan arewan mu ne yawanci mu a cikin nan jihar Riba ba wani baya ba wani are duk ɗan arewa ne kuma rabi ɗan Kano da ɗan arewa da ɗan Bauchi da ɗan Inani da ɗan Adamawa haka muke buga wasan ka gani kuma haka muke samu mu je mu hada kai mu je mu samu wanda suka dan fi mu iyawa mu je mu hadu da su mu je kuma mu je wasan mu je mu ciwo wasan mu dawo ka gani to amma mi idan muka je muka ciwo wasan muka dawo to jaha kuma ta yi kokari ta biya sallame ku dan abun da kuka dauko a ce an sallame ku shi kuma sai kaga har yanzu yanzu kaga an je an ciyo kofin nan amma har yanzu ba a biya ba to da daman mu wanda idan an biya wannan kudaden ma na daukan kofin da muka yi da daman mu ma za su daina bara albarkacin wannan a gani to duk ba a biya ba to shi yasa kaga muna wasannin wasu suna wasannin sun sa rai a wasannin to amma kun je kun yi wahala kun ci wasa kun zo ba a biya ku ba a gani to wani wasa in yazo ma sai ka ce ma kun je ma wahalan banza za ku yi amma mi wasa ba a ce an daina muna nan dai har gobe muna yi kuma muna nan muna jiran gwamnati da ta daure duk abun da muka yi irin wahalhalun mu ya kamata a ringa biyan mu kuma duk inda aka je wasa ya kamata mu ma da yake mu ma wasannin nan shi muke yi ya kamata ba kar a ringa nuna mana ko cewa a waɗannan ai kaza ne ba za a biya su ba waɗannan a biya su kaza ba haka bane duk inda aka je wasa in kuka je wasa tafiyan ku guda ne da ku da masu kafa komai naku ɗaya ne duk abun da aka ba mai kafa shi za a baka to ka gani ya kamata a ce kuma gwamnati ta ringa duba ko ta albarkacin mu din ya kamata a ce a ringa taimakawa in kun je wasan kun dawo dan a ringa biyan ku yanzu fa kaga zamu je wasa sai mun je bara mun dawo majority mutanen mu sai an je bara an dawo a zo a je training kun tashi training na safe sai kun je kun yi bara ka je training ka dawo ya dace a ce ka je kai wanka ka ci abinci ka dan yi bacci na awa 2 ko zuwa 3 to amma kana dawo a training ko minti 30 ba za ka yi ba za ka tafi bara to kaga ina ci gaba anan amma yau aka ce kana wannan wasan in dai za ka je kai training ka dawo gwamnati kake wasa to ya kamata gwamnatin ta kula da kai duk kuma jihar da kake a nan Najeriya in dai za ka yi wa jihar wasa to ya kamata a ce jihar nan tana kulawa da ku bai kamata a ce sai kun je bara kun dawo ku yi training ba bai kamata a ce sai kun yi training kun dawo ku je ku yi bara ba ka gani to abinda muke fuskanta kenan
to jama'an sarrafa kaka da ku shafa fa shirin na kasa ba kasawa ba ke zo muku daga nan Civic Center a birnin Fatakwal tare da ni Lamido Abubakar Sankwato bari mu saki dawa gare ka misali kamar menene yanzu kiranka na karshe a cikin wannan shirin dungurungu
kiran na karshe shine kawai abinda zamu yi cewa gwamnatin Najeriya da kuma mutanen Najeriya masu dan abu hannu haka ka duk kuma mutumin da yake da niyan taimakawa ka duk ba kuma kaina ko ni kadai ba duk mutumin da ka san yana da karamin karfi ka san shi na kasa akwai mutum za ka ganshi da lafiyarsa magidanci ne bai da abun da zai ci ko ba haka ba to yanzu haka ga duk mutumin da Allah ya azurta shi in zai iya taimaka duk mutumin da yake mai karamin karfi ne ba sai na kashe shi ba muna neman taimako daga wajen su da kuma gwamnatin Najeriya a taimaka wannan kasar su da masu karanan karfi da kuma dukkan mutumin da suka manyan wanda ba su da abinci a gidajen su duka muna neman gwamnatin Najeriya da masu arzikin Najeriya da dukkan mutumin da yake zai iya taimakawa ba wai sai nan jihar Riba ba duk Najeriya gaba daya a taimaka domin ana taimakawa to mu kanmu zamu ji dadi ba za ma mu so mu baro arewan ba in ana taimaka ko ba za mu so mu ga yan uwan mu yau an taimaka ma wannan bai samu wata bangaren ga kai shi ma zai samu an taimaka wannan bai samu wata bangaren wannan shi ma zai samu to kaga idan ba a taimakawa fa yanzu a takaice gwamnati ta cire kudi ta ce a taimaka na kasasu kudi bai zo hannunsu ba ta cire abinci ta ce a raba na kasasu abinci bai zo hannunsu ba ta cire sutura ta ce a raba na kasasu sutura bai zo hannunsu ba to kaga yamin ya za a yi a ce an daina bara to amma duk abin da aka ce yau mai arziki zai iya taimakawa akwai mutane wanda da dama za su iya taimakawa na kasasu wanda an ce za a hana bara baran nan fa abu kalilin ne zai sa a daina bara domin mi duk mutumin da yace zai taimaka za a taimaka gwamnati za ta taimaka to baran nan ba komai bane me baran rishi duk mutumin da aka dauka kace kai wani sana'a zaka iya yi abu kaza zan iya yi ko kuma wani sana'a kake abu kaza nake yi kaga in dai ka dan tallafa mishi to shi kuma albarkacin ka tallafa mishi zai sa ƙarin tunanin yin wannan abun a zuciyar shi, to taimako bai zo ba, kaga kuma ba yanda za a yi. Amma mi in taimakon na zuwa, kaga zai ba zai tsaya mai tunanin bara ba, bara ai ba sana'a bace.
To madalla, muna miƙa godiya sosai da ka samu lokaci ka anshi wannan gayyata kuma muka tattauna da kai a cikin wannan shirin.
Nagode ba da ma, alhamdulillah. Ni ma ina godiya da Allah ya hada mu da kai, kuma ka zo ka same mu muka yi shirin nan. Ina gyaran moto na, na bar gyaran na zo na saurare ka. Mu yanzu muna kira ga gwamnati ga kuma dukkan manyan Najeriya, duk mutumin da yake so ya taimaka mana. Kaga dai moto mu ga sunan tsofin motoci ne, ya kamata gwamnati ko yan kasuwa su taimaka su ba su dan sai mana motoci, dan taimaka mana dan wasu abubuwa haka nan, wanda mu ma zamu taimaka na baya gare mu, wanda kuma zamu taimaka wanda suke tare da mu. To idan Allah ya taimaka mana sai kaga gaba ɗaya muna taimaka juna, mu sai gabaran nan ba za a ga muna yin ta akan titi ba. To shine muke bara gwamnati da kuma dukkan mutanen da suke yan kasuwa da attajirai ga duk mutanen da suke da imani su taimaka, ya kamata su taimaka mana ga mu gajeyu, saboda baran nan da muke mu ba a santa muke yi ba, abin da ya kama mu dole ne sai mu yi shi yasa.
To masu sauraro, nan shirin na wannan mako ke kammala, haka kuma nan wannan hira ta zo ƙarshe. A madadin bakon shirin na kasa Usman Muhammad Gurgu, direban motar jigila da wakilin muryar Amurka a jihar Rivers Lamido Abubakar Sokoto, ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai a makon gobe idan Allah ya so.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba
masu saurara. Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da kowa shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka karbi bakuncin wata ƴar gwagwarmaya Aisha Yasmin Zakari, inda muka yi bibiya kan batun cin zarafin ƙananan yara da ake rabawa da iyayensu, ko dai waɗanda ake safarar su, ko kuma waɗanda ake turawa waɗansu garuruwa da nufin tarbiyyantar da su ko kuma gyara hali. Abokiyar aikinmu Madina Dauda ta tambaye ta ko gazawar iyaye ne ke sa ake fuskantar irin waɗannan matsaloli, sai ta bayyana cewa
ni bar daya ba zan iya cewa gazawa bace. Kin ga wannan ina maganar da shi Alimu Ziri Allah ya ji kansa professor yace muna fama da triple heritage. To ina ga shine nauyin burden din da yake kama musamman mu mutanen arewa musulmi, ga dama al'adar mu tana kan mu, ga ilimi na addini yana kan mu, da kuma ilimi na boko. To idan ba an sami iyaye masu tsaiko ba, jajirtattu ba, sai mutum ya kidime. Saboda misali, yanzu a ce misali a matsayin ki ke babbar ma'aikaciya ce, kuma kina da yara, kuma kina da miji, su yara su suke ki kula da su, ki basu tarbiyya, sannan ki basu tarbiyya Hausa, a ce da ƴaƴanki ai ba a ce sun zama tuwas nines ba, at the same time kuma ba a ce ba za a ce musu sun zama local ba, ba za a ce sun waye da yawa ba, ba kuma za a ce sun zama ƙauyawa ba, sannan kuma kina so su kamanta addini. So nauyi ne wanda yake ina ga as a people, as society, muna buƙatar mu zauna mu yi magana a tsakanin mu, musamman ne mu wanda zamu iya cewa intellectual elites, mutanen da suke sun dama abin da yake faruwa kuma suna karance-karance ko tafiye-tafiye, cewa menene identity din mu, ko me muka yarda mu iya zama mu kanmu. Misali a rayuwarmu, menene wanda a ce in mun yi haka shine daidai, menene wanda yake ba daidai ba. Zaki ga matsaloli da yawa, misali ko matsalolin da suke faruwa kamar a ce wurin kashe-kashen aure da muke ta samu, zaki ga duk irin wannan ne, sai ki ga mace ta rasa yadda za ta yi. A'a, igayu za ta zama, ustaziya za ta zama, ko ƴar ƙauye za ta zama, duk inda kai baka tsira ba. Akwai kuma wani lokacin zaki ga mazan ne suke kamantawa, sai ki ga misali a ce a'a so take ina kaita yawo tana holewa, ko kuma so take na kulle ta a gida. So akwai so many conflicting abubuwa da suke karo da juna, wanda yake ya kamata mu zauna wa kanmu, mu fita wa kanmu tsarin da yake shine maka yadda da shi, a taba addini wanda yake dama addini shine rayuwar mu wacce komai mun jirkinta akai, komai yana kai, sannan al'adun mu mu jawo su wanda basu yaki da basu karo da addini ba, sannan kuma ilimi ilimin na boko, to in muka zauna muka yi wani ina ga za mu samu dan sauki-sauki.
To sun musu wa kenan, mu kungiyoyi masu zaman kansu ko a'a mu iyaye masu ruwa da tsaki?
Ai Hajiya Madina, mu yan kungiyoyi da mu iyaye, saboda kamar yadda na faɗa ɗazu nauyi yayi gwamnati yawa. So ni har kunya nake ne ne kullun da ce gwamnati ta kasa ta kasa. Akwai wuraren da yake gwamnati za ta iya yi fiye da haka. Amma abin ya fi karfin gwamnati. Hajiya Madina, ke ce gwamnati, ni ce gwamnati. Waye gwamnatin? Mutanen nan su ne gwamnati. So da haka in ba mu fito mun yi onin ba mun dauka akan mu mun ce wannan matsala mu ce da za ta warware, ba ta warware. Waye gwamnatin? Ga shugaban kasa daya muke da shi, vice president guda daya. Senatoci nawa ne? So su muke jira su shigo gidan mu su ce ga yadda yaran mu za su yi. So abu ne da mu ƴan kungiyoyi mu haɗu da kungiyoyi na iyaye da kungiyoyi na malaman makaranta a kungiyance mu fitar da wannan tsarin inda muke buƙatar taimakon gwamnati mu ce gwamnati ki tallafa mana.
To ye kuwa za mu yi ne na haɗa kai domin abu ɗaya da yanzu yake faruwa a wannan ƙasa shine kawunan mu sun rarrabe ko ta bangaren addini ko ta bangaranci. Wani yanki kika fito, wani addini kike bi, ke ƴar uwata ce ko ba ƴar uwata ce ba, dunkulewa wuri guda mai wannan ba kya ganin hoɓɓasa ce ta sosai da muke buƙatun ƙila taimako da tallafi.
Ai wannan kan ba ƙaramin abu ne mai girma ba, saboda gaskiya ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin da muke fama da shi a Najeriya shine rashin haɗin kai na ƙabilanci da na addini. Ina ga ma duk matsalolinmu daga nan suka fito, kawai sai dai su fara su rika canza suna, su rika canza fuska. To amma kin san kamar yadda na faɗa ɗazu, abin da yake a nan da shi za ka yi. Muna kwaɗayi Najeriya ta zama ƙasa ɗaya a zauna cikin zaman mutunci da karamci da jin daɗin rayuwa. To amma a zahiri a yanzu Najeriya ba haka take ba, babu kishin ƙasar da za a ɗauki abu a yi abu gaba ɗaya.
To shugabanninmu da suka shuɗe Yasini da Saddauna da Aziki da Awolowo da Mike Opara duka dai ga su nan, kin ga sun fito daga yankuna daban-daban, addinansu daban-daban, amma suka rika haɗuwa a ƙwarya guda idan ya shafi ƙasa. To kina ganin shugabanninmu na yanzu ba su bin sawun waɗanda suka gabata kenan?
Wato ko wala Hajiya Madina, watakila mutum yau da gobe kana girma sai abubuwa suna canza maka. Misali in shekaru da dama da suka wuce ne fara ɗaya zan ce a kuskuren su ne, amma yayin sai giga misali maybe a wannan office ɗinku na biyu maybe ke ce shugaba, to yadda zaki tafi da mutane biyar sai ki kusa hauka cewa, saboda a da an fila da bi da biyayya, yanzu kowa kina taɓa shi zai shehe is free, sai ki rasa ma me freedom ɗin ne. So fara ɗaya a ce shugabannin nan ta ko ina kuskuren su ne, wallahi ina so in musu uzuri. Yau ko admin kika zama ta WhatsApp sai kin ci sa a zaki tsira baki samu ba hawan jini. To imagine a ce kina da wani babban mukami a Najeriya, magana gaskiya ban ce fa ba sa kuskure ba, suna da kurakurai. Amma fara ɗaya lokacin su Sardauna da kuma wannan sauran shugabannin Allah ya ji kansu suma, a ce Awolowo, a ce su na Manda Azikiwe da Sardauna ta fawa Malim, duk abin da suka faɗa a lokacin wa iyayenmu suka gayawa, a ayayyenmu suka gayawa, an yadda an ɗauka an yi. Amma ke yanzu ko Kano ki dara ki zo ki ce za ki yi magana, kowa ya rika bajewa yana shi kaza kaza kaza, to mu ma har da laifinmu. So dan haka gaskiya wannan haɗin kan wanda aka yi a da aka yi abu gaba ɗaya ya ɗan sauce mana, ban ce ba za mu iya dawo da shi ba. Shi yasa ake cewa Hausawa suke cewa anka idan ka gara goye baya ba wai ya gajiya ba ne ko zai gudu, yana shiri ne zai faɗa. To yanzu sai mun koma kowa ya shiri ya gyara kansa, menene matsalolin? To har a samu shugabanci ɗaya. Misali yanzu kowa arewa waye zaki ce shi ne shugaba, ko a ƙasar Yarbawa da sun fi kowa haɗin kai waye zaki ce shi ne shugaba? Watakila ki ambaci sunan wani da wani, amma shi ma akwai wanda za su yi masa bore? Ballanta na ƙasashen Inyamurai wanda yake dama su ba su taɓa karɓar shugabanci guda ɗaya ba. Su magana gaskiya kenan. Su don haka sai mun koma mun ɗan yi gyare-gyare, wanda yake kuma alhamdulillah tunda yanzu muke magana akan abin in dai ka fara tadin abu to karshen sa ya zo tunda mun fara magana mun yadda cewa muna da matsala to ko za mu samu mafita
to akwai wani muhimmin zargi da ya fito a cikin wannan yanayi da ake zancen satan yaran nan a tafi da su wani yanki daban na cewa talauci da rashi ya sa har wasu iyaye mata ke daukan ƴaƴansu su saida
to wannan abu sai da saboda ban taba tunanin cewa ni a iyakar tarbiyyar da aka yi maka da iyakar abin da ka karanta na tarihin ka da abubuwan da kake cewa shine kake fafutukari haka za ta faru ba amma gaskiya bazan iya tsaye da shi kawai a talauci ba ina ga jahilci shine na farko jahilci to sai talauci to ina ga in talauci da jahilci suka hadu mutum baya iya tunani ma saboda ma duk matan da za ta yi haka ai sai dai mu ce mata mahaukaciya a Allah sai dai mu mata uzuri saboda hankalinta ya riga ya gushi saboda duba ko tinkiya wacce take a cikin dabbobi take shashasha zaki dauki dan take tafi to a ce mutun yayi haka ko ai hankali babu kuma me bambancin mutun da dabba dama hankali to wannan gaskiya kamata ai akai ta gidan yari na mahaukata a tabbatar da tunaninta ko daidai ne akwai abin da ya tabata amma gaskiya annab ba al'ada ce ta dan adam ba dai ana bukatar sojoji suna bukatar taimako mutane fiye da miliyan 2 akai musu training su shine so ya kamata ta nan ma a ce gwamnati yawa ta dan duba wannan
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu gutsuro muku kadan daga cikin musayar mu yau da aka yi a ofishin mu dake birnin tarayya Abuja kan wannan batu na sace kananan yara kafin nan a madadin bakuwar tamu Aisha Yasmin Zakari da wakilinmu Madina Dauda da ta mana hira da ita sai kuma Chibahiro Diodone daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza ba
to madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya
Nigeria ma abaya, minin wajen ma kaya abaya, ba a hausa. Ishe, wani suka.